أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين من أقار غوديا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي cikin ikon sa da kaddara wasa ya ba mu ikon sallatar wannan sallata asuba a cikin jama'a da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan dake ciki kuma Allah subhanahu wataala ya shirya mana ayyan mu shirya ta addinin musulunci ayo muna safiyar talata 4 ga watan Ramadan hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1446 wanda yayi daidai da 4 ga watan 3 na shekara 2025 miladiya ci gaba da karatun mu akan kofofin alheri ma'ana ayyuka na kwarayin ayyuka na alheri da bayi za su aikata a cikin waɗannan wata kasance kwasar gara basa da romo na wannan falala ta Ramadan jiya mun tsaya a na 58 ko insha Allah yau zamu tashi na 59 shine birrul walidaini wa da'atihima daga cikin ayyukan alheri da zasu kara ma mutum ta goma shi da albarka a cikin wannan wata mai albarka shine birrul walidaini wa da'atihima biyayya ga iyaye da'a ga iyaye Muzalla sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisi ragiba anfuhu summa ragiba anfuhu summa ragiba anfuhu kila man ya rasulullah qala man adraka walidayhi 'inda al-kibar aw ahaduhuma aw kilayhima summa lam yadkhul al-janna Muzalla sallallahu alaihi wa sallam kita ragiba anfuhu an daraga zahancinsa mana hancinsa ya kwashi kasa duk wanda ko akoko aka ce wani hancinsa ya kwashi kasa ka san dai ba sha da dadi ba to barantana kuma addu'a ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah walakanta shi Allah kaskantar da shi Allah dargaza hancinsa a kasa har so uku ila man ya rasulullah sahabbai da suka ji wannan al'amari ci ya manzo Allah waye wannan mutumin Allah dargaza hancinsa har so uku addu'a. Kala sai manzon Allah ya ce man adraka walidayhi 'inda al-kibar aw ahaduhuma aw kilayhuma summa lam yadkhul al-janna. Ce mutumin da ya rayu da iyayensa ma'ana sun kai matukar girma sun kai wani hali amma iyayen nashi ba su musanaje shiga aljanna ba wannan mutum Allah wadaransa. Wannan mutum yayi asara wannan mutum yayi taga ya tadi mutumin da Allah ya bashi dama iyayenka na raye aljanna sak aljanna kofa a bude domin da su kai musu da'a biyayya da abin da suke so za su daga maka to a ce mutum ya rabu da iyayensa amma ba su masanajiyar a shiga aljanna ba wannan mutum yayi asara wannan mutum Allah wadaransa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutumin da ya samu iyayensa duka biyu ko kuma daya a raye amma bai masa nadiyar shiga aljanna mana bai ma durkusa ma iyayen nan ba yayi musu da'a yayi musu biyayya wanda sanadiyar sa suka ce wannan dan nan Allah gafarta maka mun yafe maka duniya da lahira wannan mutun yayi asara saboda haka ya a gyara nasatin da'atul mar'ati li zawjiha daga cikin ayyukan alheri ayyuka na da'a da suke ƙara tagomashi da romo a cikin wannan wata na Ramadan biyayyar mata ga mazajensu mace ta kasance mai biyayya ga mijinta matukar biyayyar bai sabawa Allah da manzo ba mana matukar umurnin namiji bai kasance umurni ne da ya sabawa umurnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin aljanna mace tana karkashin mijinta mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce iza salatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'alaha ay zawjaha dakhalat min ayi abwabil janna sha'at mazala sallallahu alaihi wasallam ya idan iza salatil mar'atu khamsaha idan mace ta kula da sallolin farali guda biyar tana yin su a lokaci ba cakudawa take ta hada wannan da wannan ba tana nan tana ta aikacin duniya ba kuma ta yi su a yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da cikakken adab da khushu da qana'a da tsoron Allah da nutsuwa da kuma yanda manzo Allah ya karanta wasamat shahara ta azumci watan Ramadan shi ma daidai wa hasanat farjaha a wata ruwa wa hafazat farjaha ko ne ma'ana daya ma'ana ta kare ta kame kanta bata ballaga zar da kanta ba bata ci amana mijinta ba wa ada'at ba'alaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta kasance mai da'a mai biyayya ga mijinta dakhalat min ayi abwabil janna sha'at manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce matukar mu ci ta cika waɗannan ka'idodi to za a bude mata kofofin aljanna tai ta zabi wata kofa take so min ayi abwab da kofar ta ta ga dama ta zaba za ta shiga gidan aljanna matukar mace ta kasance ta kiyaye waɗannan ka'idodi da waɗannan dokoki to kun ga duk waɗannan ayyuka ne na kwasa gara basa a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan na 61 annafqatu ala zawja wal iyal wa tawsi'atu alayhim fi hadha ash-shahr ma'ana ciyar da iyalanka kyautata wa iyalai yalwata wa iyalai musamman a cikin wannan wata mai albarka mutum kai kasance mai kwauro matsolo kankan iyalansa ma ya zubla ba su jin dadin sa suna Allah 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 sa Allah kargiwa ta kaga wannan abu ya baci Allah kargiwa shana ba to kaga abu ya baci iyalanka suna maka irin wannan addu'a a ana son mutum mai kyautatawa ga iyalai mai budawa iyalai matukar yana da shi sani hakika in yana da to ana cikin jin dadi to saboda haka kuma musamman a cikin wannan wata to ladan limkin balimki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce iza anfaqal muslimu ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa muzala sallallahu alaihi wasallam ce duk musulmi idan ya ciyar da iyalansa duk musulmin da ya yalwata wa iyalansa duk musulmin da ya faranta wa iyalansa wa huwa yahtasibuha kuma yayi haka dan neman lada a gun mahallicin sa yayi saboda ya san umurni ne na Allah da manzonsa kuma yana neman sakamako a gun Allah kanat lahu sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan matsayin sadaka ne duk abin da ka ciyar ga iyalanka to matsayin sadaka ne Allah subhanahu wataala zai rubuta maka ladan sadaka saboda ka ɗan uwa musulmi a yallatawa iyalai musamman ma kuma a cikin wannan wata mai albarka na 62 annafaqatu ala al-armalati wal masakin ma'ana ciyarwa, taimakawa gwauruwa, gwauruwa a ce al'armala wadda aka mutu aka barta, aka bar mata ƴaƴa, ma'ana matar da aka mutu aka bar mata ƴaƴa gwauruwa, wal masakin da kuma miskiniya ko miskinai waɗanda ba su da shi. To wannan taimaka musu, ciyar da su, ba su, yalwata musu ba ƙaramin lada ba ne ba. Ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce as-sa'i 'alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'im la yafturu wa qas-sa'im la yafturu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i 'alal armala, duk mutumin da yake kai da kawowa akan gauruwa wanda aka mutu aka bar mata ƴaƴa tana fama da yau da na gobe, saboda haka wal miskin da kuma mutumin da yake kai da kawowa akan miskine waɗanda ba su da su, yana taimaka musu, yana agazawa, kal mujahid fi sabilillah, matsayinsa a gun Allah kamar mutumin da ya fita jihadi ne fi sabilillah. Mun san kuma matsayin jihadi fi sabilillah ba ƙaran al'amari ne a gun Allah subhanahu wataala ba. Wa hasibuhu, rawin hadisin sahabin da ya rawaito hadisi yake cewa ina tsammani manzo Allah ya ce ba wa kal qa'imu la yaftur, matsayinsa kamar mutumin da yake qiyamul layli ne baya yankewa, kullun yana cikin qiyamul layli. Wa kas-sa'imu la yaftur, haka kuma daidai yake da mai azumin da baya yankewa, irin mai azumin Annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ma'ana ladan mutumin da yake taimaka ma gwauruwa wadda aka bato aka mar mata marayu da kuma miskine waɗanda ba su da shi. To musamman yanzu ya haɗu a cikin wannan watan Ramadana, akwai irin waɗannan waɗanda ba su da shin, a taimaka musu ta ko'ina, a kama musu, a tallaba musu, yaran a kama musu su ji kamar ma'aifinsu yana raye. A gado duk abin da yake ake wa yara na kayan sallah da sabis farin ciki da sauransu, to saboda haka a taimaka a ba su. Yin haka ga matsayinsa a gun Allah subhanahu wa ta'ala, kuma musamman a cikin wannan wata na Ramadan. Na 63, kafalatul yatim wa nafqatu alayhi, ɗaukan ɗawainiyar marayu ko maraya da kuma ciyar da su, wa kai da kawowa fama a kan marayu, a kula da karatunsu, a kula da cinsu da sha, a kula da mana dukkan bukatocinsu, lafiyarsu da sauransu, su ji hakika kamar basirar shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafilul yatimi fil janna hakaza, wa qala bi usbu'aihi as-sababatu wal wus'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni da mai taimakawa maraya, ni da mai dokan ɗawainiyar marayu, mazala ce fil janna, muna cikin aljanna, mana duk mai ɗaukan ɗawainiyar marayu, to da shi da Annabi kaga direct ma mu aljanna. Annabi ce fil janna, muna cikin aljanna, haka za sai mun Allah ya nuni da yatsotsinsa. Bi usbu'aihi as-sababa wal wusda, wannan ita ake ce ma sababa, wannan kuma ake ce ma wusda, mana manzo Allah ya ce kenan, kaga yanda suke daidai haka. Manzo Allah ya ce to haka suke da shi da mai taimakawa marayu, duk mai ɗaukan ɗawainiyar marayu, duk mai agazawa marayu a kidan aljanna, shi da Annabi haka suke. Wannan ita ce sababa, wannan ita ce wusda, saboda haka manzo Allah ya ce haka suke tare. Kenan kun ga ƴan uwa, musamman a cikin wannan wata na Ramadan, a ɗauki ɗawainiyarsu, a agaza musu, a ciyar da su, a yi musu kayan sallah, tufafi ta kowane, su ji farin ciki kamar yadda ƴaƴa wanda kowa suke da iyaye a raye suke farin ciki. Saboda haka in kai haka kama kanka, ka zuba ma asusunka na lahira, ka zuba kwant asusun da babu gara babu zago, saboda haka lokacin da mutum zai ga ladan ya dinga cewa dama ya ƙara, yana ha'u muqra'ul kitabiya, ha'u muqra'ul kitabiya, anni zanantu inni zanantu anni mulaqi hisabiya, Allah ka datar da mu na 64 masuhur ra'asil yatim wa shafaqatu alayhi shafar kan maraya da kuma tausayawa maraya shafar kan maraya da inda aka maraya a shafi kansa har sahabbai suna gane daga shafar manzo Allah yana shafar kan yara to amma in maraya ne suna gane shafar kansa in maraya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da goshi sai shafi kansa da goshi zuwa karshe in mai uba ne sai faro daga baya ya zo gaba saboda haka shafar kan ta mai uba daban ta maraya daban to shafar kan maraya ka rike maraya kana shafa kansa kenan zai ji wani dadi ya san hakika shi ma hakika akwai baban shi a rai to wannan abu lada ne mai yawa shaka rajulun ira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta qaswatu qalbihi fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallam imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin wani mutum ya zo wajen manzon Allah ya kawo masa kuka ita ya rasulullahi shi mutum ne mai kikasar zuciya mutum ne da bai da tausayi mutum ne ko kadan kaushi babu wani tausayawa rahama a tare da shi to abin ya dame shi wanda kikasewa zuciyar ta mutu a kikashe take baya tausayi baya rahama abin ya dame shi sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ya san ka mutum ya mutu a wannan hali ba alheri bane ba a ce zuciyar mutum ta kikashe babu tausayi babu rahama babu jin kai kai abin ya dame shi sai zo wajen manzo Allah ka faɗa manzo Allah damu shi ya rasulullah ga yadda yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diba ga maganin da manzo Allah ya bashi sai ce imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga zuwa ka dinga shafar kan marayu duk inda kaga maraya ka dinga shafar kansa ka san aka ce shafar kai ba wai haka dai ka shafa da a'a shafa kai da niyyar tausayawa da jin kai ka sa shi a jiki ya ji kamar yadda babansa yana raye yake masa to ka dinga yin haka nabi yace wa aimul miskina ta inda miskini yake miskine suke ka dinga taimaka musu kana ciyar da su to insha Allah zuciyar zata gyaru haka kuma ya samu magani kenan ku gane malami ne na dindindin idan mutun zu yana da kikkisar zuciya bai da zuciyar da ba ta da imani ba ta da tausayi to ga magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai wannan bawan Allah kuma ya samu sauki kenan saboda haka tausayawa marayu shafar kan maraya ba karamin alheri ne kun ga ga maganin da yake na 56 ko na 66 qada'ul ahwa'ijil ikhwan biyan bukatocin ƴan uwa dangi duk dan uwanka yana cikin wani hali dangi suna cikin wani hali ka dinga biya musu bukatoci ka dinga taimaka musu ka dinga zaga kana zumunci annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa la an yamshi ahadukum ma akhihi bi qada'i hajatihi wa ashara bi usbi'ihi afdalu min an ya'taki fi masjidi hadha shahrayn tab kujiba kushi manzo Allah ce la an yamshi ahadukum ma akhihi fi qada'i hajatihi yace mutun ya bi dangin sa ko ɗan uwansa na kusa da na nesa ya dinga biya musu bukatar su ya dinga taimaka musu ya dinga agaza musu wa ashara bi usbi'ihi manzo Allah sai da ya nuna da ya tsanya sa yace afdalu min an ya'taki fi masjidi hadha shahrayn mun karanta a baya fallalar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kai sallah guda raka'a biyu ta nafila a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka zo garin ku sai kai raka'a irin wannan har guda dubu to wanka samu ladan wannan biyu rakan na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma aka aba kai in ka zo garin ku sai kai dubu 100 to kanka samu ladan wannan sai sanya akwai ta abin ta kai ji mutun ya je waɗannan gurare yi wasanni to amma manzo Allah ya ce taimaka wa dan uwanka yafi mutun ya je yayi itikafi ku diba matsayin itikafi shi ma mun karanta a baya falalar itikafi to kuma itikafi manzo Allah ya ce fi masjidi haza a masallaci na wannan kuma manzo Allah ya ce shahrayni wata biyu
taimaka wa dan uwa yana cikin wani hali ya fita daga cikin wani hali ya fita daga cikin wani kangi ya fi ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kai itikafi kuma itikafin wata biyu ba ma na kwana goma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kwana goma yake a ƙarshen Ramadan duk da cewa wata ruwaya yayi goma farko yayi goma tsakiya yayi goma ƙarshe to taimaka wa dan uwa ya fi wannan lada ashe kun ga wannan ladan ba karami bane ba to kun ga yanzu cikin halin da ake ciki ana da bukata ka agaza ma ƴan uwanka ka agaza ma na kusa da kai ba karamin lada ne to duk yana daga cikin abubuwan da aka taro a cikin wannan Ramadan din a ƙarshe Allah ya ce an gafarta maka kai wannan Ramadan cikakke to in Allah ya kaddara ma na fadi ma ban ganshi ba kaga alhamdulillah tunda dai ita dai mutuwar ta zo kowane lokaci ni ake fata dama duk tsoron da ake da ni aka cika to ka gama Ramadan Allah ya gafarta maka kuma ka koma ga ubangijinka kaga mutun ya tsarkaka saboda haka ƴan uwa lokaci ne na a taimaka ma mabukata a taimaka wa ƴan uwa dangi da sauransu da duk abin da ya dace abin da Allah ya hore maka na 66 ziyaratul ikhwan fillah shine taimaka ziyarta ƴan uwa dan Allah ma'ana zumunci tafiya zumunci mutum ya tafi ziyara ƴankinsa a cikin wannan Ramadan din ana so a yawaita ziyarta inda rana ma bata samu ba to a dinga bin dare ana zumunci ana ziyara a ji a danga kai har ma wanda aka manta na cancancan nesa duk a ji a ziyarce su annab sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana cewa annabiyu fil janna wasiddiqu fil janna wa rajulun yazuru akahu fi nahiyatil misr la yazuruhu illa lillah fil janna a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake annabi bil janna annabi yana aljanna wasiddiq bil janna siddiq abubakar siddiq yana aljanna war rajulun yazuru akahu fi nahiyatil misr la yazuruhu illa lillah fil janna yace da mutumin da duk mutumin da yaje ya ziyarci dan uwansa a gefen gari kuma yaje ya ziyarce shi nan ba dan komai ba ba dan wata bukata ba kawai dan Allah dan ya samu ladan wannan ziyara ladan tsumuncin nan manzo Allah ce fil janna kana aljanna haka ya tabbata a wani hadisi mala'ika ya tare wani bawan Allah a daji yace bawan Allah ina zaka yace zan tafi wannan wani gari ne can gaza yace mi zaka yi a garin yace zan je ganin wani dan uwa ne can gaza yace shin akwai wani abu ne da abun kana da wani bashi ne da kake bin sa yace babu kana da wata bukata ne da kake so biya muka ce babu to me zai kai kace kawu zan je in ganshi ziyara ce fillahi dan Allah zan gaida shi sai bawan Allah nan mala'ikan ne ya faɗa mishi to ni ba mutum bane ba Allah ne ya turo ni in faɗa maka cewa hakika Allah subhanahu wataala yana son ka kuma Allah ya gafarta maka sanadiyar wannan zumunci da zaka je ga ma dan uwanka kun ga ƴan uwa ziyarar da abubuwan da suka rago a cikin al'ummar musulmi musamman ma kuma duka waɗannan yahudanci yahuda da nasara suka kama da waɗannan abubuwa wai barikanci ne a ba ruwan kowa da kowa ka shiga gida ka sa katon kare ka rubuta a kofar gida attention shan mai shan ka yi gidan ka ba don mugu wai kai shi ne wakai cikakken dan bariki wanda ba bariki ne ba musulunci ba ne ba barakallahu fi ka Allah zaka dalili to saboda haka kaga aka koya mana kawai ba ruwanka da dangi da sauransu a'a mu yi kokari mu gyara wallahi musulmi yana da ruwa da dan uwan shi musulmi kai hadisi ma manzon Allah ya ce almuslimu mir'atu akhihi muslim musulmi shine madubin dan uwan shi musulmi kana abubuwa kai ba zaka iya gane ba amma dan uwanka zai gane sai ya maka nasiha ya ce wane gyara kaza kaza da sauransu ina ba ta an fahimta to saboda haka kenan musulmi yana da alaka da musulmi mai ƴan uwantaka Allah ya kama mana wannan dan uwa yana tunatar da mu cewa an ce can mutun ya durkusa ma iyayensa, ba ana nufin durkuso ba su jira ba, a'a mutun ya kyautata wa iyayensa ga baki daya. Saboda haka ba ma wani sujada ko a durkusa ma da sauransu sai Allah kare shi kare ake ma durkuso da sauransu ba. Allah ya kama mana. To kuma ina ga lokaci ya ja ka a takura al'umma da fata abun kanta daidai. Allah ta rabu cikin ladan abinda muka kuskure. Allah ya yafe mana bukatotun na alheri. Allah ya biya mana su. Allah nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.